بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة سفر دولة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشيكرة تقول يا ربي كل أشرف وأن يريد الشهر دولة نوفمبر 1999 من أكثر التافهين في فتح صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان تعليم علي حسن علي عبد الحميد الأثري يقول سليم ابن عين الهلالي من أكثر أشهر كقال تشجع زعم الشتابة أتوقع عندما لمن سكتشي الفقرة السابعة كما تبقى الصيام كفارة أجري كفارة ليلة الغيب وتولى القصد لأجي كراتو وفي أنا كراتوني دندني فلا تأمل فلا لا تفرقوا دم على من سبقاهنا أشكوانا للتالي بياني أكنتي وأدمي كالقواني أنا الدنيا لجريك للنووي نسبة وقالنا كالقواني هو على هرا كما تعيني شكاوتا لنم فلا تفيو سبقاه بياني أكنتي وأدمي ينا شكاوتا ليش الجنة فلا تأوه نتيوى ma biyan azumi ana biyan zilalar su ne ba tare da lissafi ba wato sai dai a cikin tsoro fara na ta rubu cewa mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin cikin farko a halin buɗe baki farin ciki na biyu a ranar alkiyama in ya sadu da Allah sannan fara na ta biyar a kan cewa hamami ko bashi da bakin mai azumi yake yi to wannan irin hamami ko kuma bashi da bakin shi yake yi ya fi ƙarshi a wurin Allah fiye da turaren almin wanda turaren almin turare ne wanda ya kai matuƙa wajen ƙarshi har Allah na nuna misali da shi a cikin alƙur'ani ɓarna ta shiga a kan cewa azumi zai ceto a ranar alkiyama kamar yadda alƙur'ani ma zai ceto a yau sai suka ce alfaqaratu sabi'a gaba ta bakwai asyamu kafaratu azumi kafara ne daga zunubai waɗanda suka afka wa mutum malamar suke cewa mimma ya faridu bihi siyamu min fada'il na daga cikin fadaloli ko darajoji da azumi ya kaɗaiki da su annallaha ja'alahu min kafarati halakar ra'ati fil ihrami li udhri min maradin aw hadha shawaz Allah madaukakin sarki ya sanya azumi wata hanya ce daga cikin hanyoyin da ake yin kafara ga mutumin da ke aikin haji ko umra wato mutumin da ke cikin halin harama aikin haji ko umra sai ya aska kanshi saboda kufuri na rashin lafiya ko wata cuta da take a kanshi wato idan ka ɗauki harama ta aikin haji ko umra bai halatta ka aske gashin kanka ko ka taɓa bambarka ko wani gashi da suke ka to amma idan da larura wani rashin lafiya wata rashin lafiya ko wata larura wata take a kanka a shar'ance ya halatta sai ka aske gashin kanka ko kuma ka aske wani wuri na daga gashin jikinka to in kai haka to a shar'ance akwai ainihin wato tara wanda shari'a musulunci za ta dora ba tuna daga cikin hanyoyin taron nan za ka iya ciyar da mutane za ka iya yanka dabba kuma za ka iya yin azumi to muhallin shahi kenan ashe azumi yana da daraja tunda har yana ɗauke wata fansa da Allah yake azabawa a yayin aikin haji ko umra وعدم القدرة على الهدي سنقوم أذني أن أعطي جمع كفارة لو تمن ذي كاتبين عليها هدايا إكتشي نتمن ذي أيكي الهدي أيكي الهدي مصمم ذات الهدي كاي أمرا سيكا وضعي كتب أولا أبو كنت ليو لكم لنا رأيوا لو كتب أيكي الهدي يلو مكرا وتحرم أعطي أيكي الهدي وأنا شديك أحجي نتمكي shara'a musulunci ta shar'anta maka tun da kai wannan tamattu'i dole ne sai kayan ka dafa gwargwadon abin da ya sauka rago ko tinkiya akuya ko bunsuru ko ka samu sa namiji ko saniya ko raƙuma ko ka samu raƙuma ɗaya ma'ana raƙumi ko raƙuma ɗayan waɗannan guda takwas dabbobin ni'ima to in ba ka samu ba shara'a musulunci sai ta ce to shi kenan sai ka yi azumi kwanaki uku a ƙasar Makka in ka dawo garin ku kuma sai ka yi azumi guda bakwai in kai ba mutum ne maka bane in kuma maka ne sai ka yi duka cece to kun ga wannan azumi ne ya zauna madadin hadaya shi ne magana da malama suke da cewa Allah madaukakin sarki ya sanya azumi ya zama matsayin أن يوعى هذا ورجل صدر مجيبا وقتل المعاهد خطأ وكما سوى أن ينهي زمان وتكفار أول ألا تبتون ديك شكافر أمانة لكسكوري كافر أمانة إن تكشش لكسكوري يشرع مسلم تي بديجرع كشكوا أما راك بيا ديا هو تنجن سوى الدعين كشكوا يهواته wannan diya tengin kare za su biya amanin ka kai kuma abin da Allah yake nema a wurinka shine ainihin za ka yi fansa to daga cikin fansar nan shine in ba ta samu ba to za ka ainihin wato fansar da za ka yi shine ainihin yantar da bawa idan wannan yantar da bawa bai samu ba to za ka ainihin yi abin da ya ce shine madadin wannan shine azumi kamar yadda za ka rubuta wannan yana nuna falala azumi وحيث اليمين كما قال الله تعالى الذين سرقيا سنة أزمين عليك يشكر أبو بنا لبتون ذي بوجر ورع ورسوش إن كي رسواتي والله تلاحي مكارسي لأن لقوم أكبر جنة بذاك الكذابة يقول لك بايا تغير وانا أرغاليني يزيكي يشرع مسلم كتاب يميك لك أيهم تيجا مسكيني بجاقوما وكا شفا تشير إن ما كبير تابوا ذاك أزمين بجاقو أجري وكما تبتوا قابلون يمنون فلا قتل وقتل الفرد في الإحرام هذا مطلوب من ديجي أيهن يأتي مأكل هجي بأخرى سيكام دب براوتا يا أيهن يبراوتا يا كشيطا أنا أقول إن شراء مسلم تيكا أرامش أكل تواسي أدوكي قربولا دب برتفك إنه من ننشي سيأتي تسيئ بيا لأفتر دبو بالنعمة لذلك سيكام غريوة يا كشيط يا أيهن هجي بأخرى وشيكنا أخي فرصة لدي دياتي يبيو كبار أخويا سيه صدقاء إيسا وكما تبسكين تنسبرون نظرة كريتنا كي يقوموا وقف عربي أن نظر مكرا تبقى كبجو دائع وأنم أيهن تنسبرات وبعض أيهن دبار لسين دبو بالنعمة ودسك كبجوان تنسبرات وأنا كمكي كالن تيد لسين دبو بالنعمة نظر لا تبقى مخلصة بعد أزو سوني أيهن فانقر الأبو وفانقر أيهن أوائي to a nan sai ta samu sai ta sai guda ɗaya sai ta bayar a matsayin ainihin fansa to in haka ta samu wata to za ka ainihin yi azumi to za ka azumi a nan ya nuna yana da falala domin ga shi zai iya ɗauke maka wata tara ta wani zai bi da kai a aikin nan shi wajira haka nan jirali mutum ya dubi matar shi ya ce in ya samu da ita ya samu da uwar shi wannan mutum ya aikata laifi kuma ya yi mummunar magana maganar banza ba da ladabi a ciki to amma tun da ya riga ya yi kuma yana son ya dawo ci gaba da zaman aure da matar shi to shara musulunci ta yarda sai ya yi ainihin ciyar da miskine guda 60 idan ciyar da miskine guda 60 ba su ba sai ya kyanta ba wa in wannan bai samu ba to zai yi azumi na watanni biyu a jere kaga wannan yana nuna muhimmancin azumi domin ga shi ya fitar da kai daga wani sarkaci wanda ka karɓa ta ce malama suka ce ta jiɗi zalika mubayyana kai ne saurare ko ne karatu za ka samu bayanan waɗannan abubuwa duk da muka lissafo maka fil ayatil atiya a cikin ayoyin da suke zuwa sai ka saurara dalla dalla duk zantuttukan da malaman nan suka faɗi za ka ji nafsi ne na alƙur'ani ya zo da su qala ta'ala Allah ɗaukakin sarki ya ce
wa atimmu al-hajj wal 'umrata lillah fa'in uhsittum fama istaytara min al-hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه صيام فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
شو أنا أعرف كيف سيدي
يجي واتم الحج والعمره لله حج قد امرك ويجي تشكو كما يجي صلوا الله ويجي تشكو كما يدعى الله وكثير تركيه وغني وما تبارك الله رزقنا صلى الله عليه وسلم صار ما في صلوا الله فاين كنتوا idan aka tare ku daga cika hajji da Umar an yi umarni da cewa kai aikin hajji da Umar kuma kai yi su cika ku kanka nan sa to ta iya kuwa wani abu ya zo wanda zai hana ka cika hajji da Umar ka kamar a ce yaki ya fara halin da dauke a haram Umar ko aikin hajji wanda wannan yaki ya rikice a cikin kasar Makka wanda sakamakon shi ba za ka samu damar yin cikakken hajji ko Umar ba ko kuma ka dauki haram Umar ka ko hajji kana cikin ne da rashin lafiya ta kare ka wanda ba za ka barka damar ka cika Umar ka ko hajji ba yadda ya kamata ba to Allah ma da wakil sarki yace in aka samu wani abu wanda ya tare ku fa man sai tsara bayan hali shikenan sai ku yarka gwargwadon abin da ya saukaka na da ayyukan hajiya wannan akan matsala ta ihsani kenan in wani abu ya tare ka wanda ya hana ka na cika aikin hajji ko umra kai tuna ka dasu to akwai fasawa da za ka bayar ita ce zai ka samu dabba wacce ta sauka ka jinkiya ko rago bunsuru ko akuya ko sa ko saniya rakumi namiji ko mace wannan ɗaya daga cikin waɗannan su ne abin da in ya sauka daga ciki shi ke nan sai ka yi niyyar ka amma a ƙarshen sarki ya ja kunnen mutane ya ce wala tahliku wa qusahu kar ku sake ku ake kawo nan ku alhali kuna aikin hajji ko umra hatta ya bulugha alhaji ma illa har sai hadaya da kuka niyyar za ku yanka a matsayin hadaya wanda take ita ce madadin layya ga mazaunin gida to har sai ta kai mahallin da ya halatta a yanka shine zai dace da cikin haramin kasar Makka kuma sai ta kai ranar zalla shine mahallin ta ta shiga kasar Makka cikin haram kuma yanzu ta kai ranar sallah to in ka yanka hadiyar ka to sai ka iya hanka kanka amma matukar hadiyar ka ba ta kai wannan lokaci ba ko kuma ba ta kai cikin harami ba to bi halatta ainihin ka aske rashi kanka fa man kana minkum marida Allah ya ce daga cikin ku ya ko alhazai ko kuma masu aikin umra wanda ya kasance mara lafiya daga cikin fa'udihi azar min ra'atihi ko kuma yake da wata cuta a kan shi wanda sakamakon wannan cuta ta sabi an asira shi kanshi ko kuma yana da rashin lafiya a jikin shi wanda sakamakon wannan rashin lafiya sai an yi mishi operation yadda zai an tsaga fata jikin shi ko sai jini ya zuba Allah ya ce fa fidyatun min siyami to shi ke nan sai wannan mutum sai ba da fansa da ainihin azumi to ga fadalan azumi ke nan da malaman suka yi yasa suka kawo wannan aya aw sadaqa ko kuma sadaqa aw nusuke ko kuma ainihin nusuk shine yanka ainihin wato wata dabba wannan ya zo a cikin hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-imam Abu Dawud da ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kawo sauki akan shiga wannan fada cikin farko idan ka zo ɗaukar haramun aikin hajji ka bayar da ka ɗauki haramun sai ka ce Allahumma mahalli hajji wa barkat ya Allah duk inda ka tare ni da wata larura to zan warware wannan harama wanda na daura to a karkashin wannan irin ainihin bayani da za ka yi bayan kayan harama ko da wata larura ta same ka wanda ta kai sai an yi operation an tsara da ba ta ko jini ya fita ko sai ka haɗa kanka to wannan kuma fadi fidiyar ta faɗi a kanka gaba ɗaya amma in ka ɗauki harama ba tare da ka yi wa Allah wannan sharafin ba to shi kenan in larurar rashin lafiya ta same ka sai mu koma mu sake yin hadisi sahihi cikin sunan Abi Dawud annabi ya tafi aikin hajji sai aka zo da wani sahabi wanda rashin lafiya ya yi tsanani a kai shi kwarkwata har zuba take daga kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ban san ma cewa rashin lafiya ya yi tsanani haka to amma kana da halin da zaka iya yanka ainihin dabba wanda zaka yi fidiya in ce a'a to kana da halin da zaka yi sadaka ka ciyar da ainihin da ke rai guda goma yace a'a yace to kana da halin yin azumi guda uku to kaga anan azumi guda uku shine sakamakon wannan aiki na operation da ake maka ko ake gashin kanka wanda ainihin kai dan haka ku lura matsalar aya ta zo da matsala akan hadaya da kuma fidiya hadaya ita matsayin ta matsayin layyar matsayin hadaya matsayin layyar ba wani laifi kai ba
amma tunda har ka sami aikin haji da maturi to dole ne sai kayan ka dabba a matsayin hadaya kamar layyar da wanda ya jira idan wannan hadaya ba ta samu ba to shine za mu zo mu ba kai azumi guda goma uku a Makka bakwai a Hijira wannan kuwa fidiya larura ce wadda ta sa har ba ka samu cika aikin haji ka ba to azumi uku ko ciyar da mai shirai goma ko kuma ka yanka ainihin dabba ba kullum wadda ta saba shine Allah yake cewa fa fidyatun min siyam sai mutum ya bada fansar azumi sakamakon wannan aske gashin kai ko rashin lafiya da ta dace aw sadaqati ko kuma ya bada sadaqa aw nusuki ko kuma ya yanka wata dabba fa idza amintu amma in kuka shiga halin aminci babu sauran yaki a kasar Makka ko kuma babu sauran larurar rashin lafiya tare da cikin ku fa man tamatta'a bi umrati ila hajji wanda ya aikin umra sannan ya zauna ya huta daga baya kuma ya je ya haji shi ne ma'anar tamattu idan ka tafi kasar Makka a yau din nan da muke magana abinda ake nema da kai ya kai alhaji ba a shiga kasar Makka sai da ainihin harama in ka kace ka shiga kasar Makka ba da harama ba ina nufin da duk aikin haji in za ka tafi kai ɗan kasuwa ya halatta yadda kake da rigarka da wandonka ko da sabuwarka da wandonka tun da daga rubun ka tashi ka shiga kasar Makka kana zuwa ka wuce kai ne sai da walawalai ne ka je ka samu walawalanka ka je ka yi musu ainihin kaya ne wanda suke tsara a Makka ka je ka kai musu ka ci gaba da kasuwanci da ka hudu wannan kasuwanci ne ya kai ka saye da sayarwa ko saye ko sayarwa amma yayin da kake nufin ka shiga don aikin umra ko haji bai halatta ba ka shiga kasar Saudi Arabia da wannan irin tufafi a cikin ka da kabuwa miƙacin ka kai mutumin Najeriya ko kuma mutumin yammacin Afirka yana ainihin Jufa. Jufa ɗin nan ƙauye ne wanda yake dab da kogin da ake cewa kogin Mariya da Hausa. To amma sai ya zan ruwan kogin ya taho har tsawon lokaci ya sa ya haɗe ya ƙauyen. Don haka sai ya zama mu mutanen Najeriya miƙacinmu yana cikin ruwa. To ba zai yiwu mu shiga cikin teku mu ɗauki harama. To menene mafita ce nan ɗaya abubuwa biyu ga su kamar haka ko dai tun daga nan gida ka ainihin wato sanya haraminka ka yi wanka wanka ba ta soso da sabulu ba wanka na niyyar shiga harar kamar yadda ka san kana wankan juma'a ka wanke jikinka tas sai ka ɗaura ainihin farin zani sai ka kawo mayafi sai ka yafa ka rufe jikinka da wannan mayafi don ba ka riga ka shiga harama ba. To yin haka a ƙashin gaskiya sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da nake nufi shine daukan harama wato sanya kayan harama tun daga gida tun kafin ka kai inda miƙati yake. Wannan sunna ce wadda a aikace manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da ita. Haka hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim riwaya Jabir. Tun daga gida ya daura harama. Wannan harama da za ka daura ba za ka sanya wando a ciki ba. Ba za ka sa gajeren wando a ciki ba, ba za ka sa kamfai ba ko dandiras ko fan, ba za ka sa haka ba ka yi sille ka kawo zani ka daura. Sannan ba za ka sa finjileji a cikin ka ba, haka za ka kawo wannan mayafi fari kaza. Amma mata za su iya ainihin yin harami tare da kowane irin tufafi ke cikinsu su je su ɗauki alƙawarsu. Sai dai ko da tana sanya gloves, ko da tana sanya safar hannu, to yanzu kai ta cire. Ba za ka sanya ainihin wato safar hannun ba. Ko da tana ainihin wato rufe fuskar ta da riƙabi to ba za ka yi ba a halin wannan shiga harama. Idan ainihin kai wannan wanka na shiga harama sai ka tafi a Kano ne za ka tashi ko a Maiduguri ne za ka tashi a Kaduna ne a Yola ne a Lagos duk inda za ka tashi sai zan ka tafi filin jirgin sama tare da tufafinka. Inna ma matsala za ka samu game da jahilai da kuma mahazzadan malamai ita ba da fatawa haka da kai ne ka sa a al'umma ko da daidai ne to wannan malaman ya buga ba ke nan daga cikin ainihin waɗanda ke nan daga kansu daga musulunci sun ce daidai ne amma su ce ba ka kyauta ba tun da ne ba a saba gari ba to wannan shi ne tsabagen jahilanci wannan ba a saba gari ba ba shi ne dalili ba dalili shi ne a ce annabi bai ba ko annabi ya hana amma haka annabi ya ɗauko harami to shi kenan ba ka saba wa shari'ar musulunci ba al'ada kuma mu dama mun zo ne mu rubuta al'ada irin ta ba musulunci na daga cikinta ita ce ɗabi'ar da ke kyamar shari'a, wannan na daga cikin aikin mozo mu rusa irin wannan ɗabi'a. Ɗabi'a wadda take kyamar shari'a shi ne a yi abu sai a ce wannan abu ne ne, sai dai ya saba wa hankali, sai dai ya saba wa abin da ake a kai, sai dai ba a saba da ni ba. To wannan yana daga cikin aikin mu rusa irin wannan tunanin. A saka maka tunanin matuƙar abu ya dace da shari'a, to ka kawo ɗabi'a ta wadda take kyamar shi. Sai ya zama ka ɗauki wannan kasar da kayan haramanka sai ka je ka shiga cikin jirgin sama ko jirgin ruwa ko mota, tun da galibi jirgin ruwa ne mutane suke shiga, in ka shiga sai kai zamanka, kana da ƴancin ka dawo a mayafi ka zuba da shi haka rufe kanka don ba ka riga ka shiga harama ba. Kana da ƴancin a cikin jirgin nan da ake inda buƙata za ka iya yanke ƙumbarka don ba ka shiga ba ka riga ka shiga harama ba. Duk abin da ka san an hana mai harama to kai ba ana ka ba don ba ka riga ka shiga ba, kamar sallah ce da alwala. In ka riga ka yi alwala za a ce ba dama kai magana, kana da ƴancin kai magana don ba ka shiga sallah. To in aka je daidai kogin maliyar din nan nan ne sai inda wannan jikati na mu yake. Wasu sukan faɗa wasu ba sa faɗe, to amma yana cikin ɗabi'ar jirgin sama. In dai har aka je wurin da yake akwai ƙasaitaccen teku ko kogi a ƙasar shi, to kai da ke cikin jirgin ruwan sai ka gane, sai ka ji yana ainihin wato wani gurnani shi ne Bahaushe, saboda ƙarya yake cewa in ne zan cikin kogin maliyar ne wani suke zawo shi. Wannan ƙarya ne wannan magana ba ta da asali a cikin addinin Allah. Wannan ɗabi'a ce galibi ta jirgin ruwa. To in aka je wannan wuri ta jirgin sama, in aka je wannan wuri in musamman sun faɗa an ba su faɗa ba kana shakka sai ka tambaya. Da an je daidai sarkin wannan wuri tunda ba za ka iya kiyaye daidai inda sarkin anguwa take da sauki ba tunda ruwa ya haɗe. To kawai shi ke nan tunda dai an je yanke kamar a ce ne ka ɗau daga ainihin Lagos an biyo ta Zaria za a tafi kan wani jirgin sama. Kada abu ne wanda yake mai wahala a ce an zo daidai sarkin Abaru kai kaza. In dai an zo Zaria kawai shi ke, da an zo Zaria aka faɗa shi ke, to ma'ana da an je neman ɗan kogi aka ce ai yanzu an zo wannan kogi. Shi ke nan sai kai labbaika umrata, wannan bakinka ne yake faɗe ba niyya ba ce. Zuciyarka ita ta kubirta niyyar za ka yi umara, bakinka ne yanzu yake cewa Allah na amsa kiran ka a kan umara. Ai ka ga ba ni jawo ce ba cewa kai na yi niyyar umara ba, cewa Allah ya kira ka ne ya ce ku taho ku yi aikin hajji. To shi kenan yau sai ka samu hali sai ka tafi, to shi ne sai ka ce wa Allah, Allah ga ni na taho. Ai ka ga ba ni jawo ce amsa kira niyyar ba a zuci take, dan haka babu wata ibada da ake niyyar ta da baka, ba cewa kai na niyyar umara ba, cewa kai labbaika umrata Allah na dauki ainihin wato na amsa kiranka. Wannan ke nan zuciyar ka kuma ta kudurta ainihin umara za ka yi, in umara ce za ka yi sannan ka zo ka yi aikin hajji sai ka ce labbaika umrata mutamatti'an biha ila alhajji, Allah na amsa kiranka akan zan yi umara, sannan warware umara na huta daga baya sai ɗauki aikin hajji. To daga wannan lokaci to ka shiga cikin harama ke ka shiga cikin harama. Me ya rage sai ka ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik. Sai ka ci gaba da yin wannan tarbiyya kana ta gani kamar yadda za ka gajiyar da kanka ba, ba kuma yadda za ka zan kayi tsada gaba ɗaya ba. Yana daga cikin kuskure da wasu suke naɗa wani guda ɗaya yana ba suna hamshiya a kowa ya yi tashi. Sannan yana daga cikin kuskure bayan mutane sun ɗauki harama kuma ka ji sun yi shiru ba ta yi wannan tarbiyya, a kowa ne da ke yin tarbiyya ne. Sahabbai suka ce kamar yadda Jabir ya ce wasu daga cikinmu suka ainihin ƙara a kan tarbiyya annabi, annabi yana ji bai hana ba, in ya ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Su kuma suka zo suna labbaik allahumma labbaik labbaik zal ma'ari labbaik zal fawadi, Allah kai ne wanda kake da matakai na ɗaukaka, Allah kai ne mai falala, Allah mun amsa kiranka. To annabi yana ji sahabbai su ne ke musu faɗa ba, da haka aka ce babu laifin mutum ya ƙara da wannan labbaika zal ma'ali labbaika zal fawadi, babu laifi akan haka. Wannan ke nan in kuwa ka samu damar a ce ayin ba ka samu damar daukar sanin haramin ka tun daga nan Najeriya ba. Shawarar da muke baka kai mutumin Najeriya maka sauke ka a Jidda, to ka sani da cewa Jidda ba miƙati ba ce. Akwai babban malami daga cikin manyan malaman fiqh al-Sheikh Jabir al-Jaza'i, wannan malami Abubakar Jabir al-Jaza'i mai littafin Mihad al-Muslim ya yi littafi su kuce da wuya a kan cewa Jidda ba miƙati ba ce, yana gaya wa mutane. Wannan malamai sun tabbatar da Jidda ba miƙati ba ce, don an samu wasu sun yi ƙiyasi ne wai sai ka kirga tazarar da ke tsakanin wani miƙatin daga ainihin wato wajen harami. To ma da kirga wai za a ga Jidda ba za ta bar haka, kaga wannan wayo wannan na da cikin hila. Jidda ba ainihin miƙati ba ce, Jidda tana cikin ainihin miƙati, ta tattaro tana cikin yankin na ƙasar Saudi Arabia, don haka bai halatta ka bari sai ka ɗauka Jidda sannan ka je kai wanka ka ɗauki harama ba. Malaman suka tabbatar da cewa matuƙar ka take ce daga kai Jidda sannan kai wanka ka shiga harama. Wannan hukuncin da nake faɗi ka lura, ko da ka yi haka ne shekaru 30 da suka wuce matsalar tana nan har yanzu ba ta faɗi ba. Sai ka fi dabba kayanka a matsayin fidiya. In ba za ka samu dama koma ka san Saudi Arabia da Alhaji ko Umra ba, in ka ga wani Alhaji ko wani mai Umra zai tafi sai ka ba shi kuɗin da zai tsira ko cinkiya ko akuya ko raƙumi ko makamancin haka, ka ce Alhaji ga shi in ka je ka biya ka yanka mana a Makka da nufin cewa nawa ne a kan fidiya da ta taɓa samu na ban samu dama yi ba yaya. To in wannan duk ba kai haka ba, shawarar da muke ba kan suka sauke ka a Jidda sai ka shiga mota daga nan Jidda kai tsaye sai ka wuce Madina, kaga sai ka je kai ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga nan kuma ka wuce kai ziyarar masallacin Quba, sa'annan kuma sai ka ainihin fita daga garin Madina. To in so samu ne yanzu kai ka zama kan Madina ce, Madina ka zama kamar nan ce masaukinka. To Madina wajen harbi ce ba tare take da Makka ba, yanzu ka maka ban daga wani gari ke nan kake sunan shi Madina, sai ka ɗauki harama ka tun daga cikin garin Madina, wato ka ɗaura harama ka ɗaura zanen ka tun daga cikin garin Madina. Idan ka fita wajen garin Madina shi ne Dhul Hulaifa, ni ka fi mutanen Madina ke nan a nan manzon Allah ya ɗauki nashi harami salawatu lillahi wa salamu alaihi wa alihi, shi ne zai ainihin ka je ga masallaci nan ka ce sai kai sallah a kaɗa biyu har ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai kai sallah na raka a ji ke shi ke sai a je a shiga mota, sai ka ji mota ta tashi da dangadar ta hau kan titi haka sunna ta nuna, domin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da raƙumin shi ya miƙe sosai, wannan raƙuma a kasuwa ta kama kan hanya tiryar tiryar, sannan sai ya ga wuya labbaik allahumma labbaik, ya yi tambiya ya amsa kiran Allah sai ya ci gaba, sai bai ma sai suka ci gaba. Don haka a yanzu da yake zamanin mota ne, mun an shiga mota ga shi dai an yi sallah a kaɗa biyu wadda take ita ce shara fage ga shiga haram, to sai kuma ainihin a zo a shiga mota mota ta fara tafiya tiryan tiryan, sai kuma a yi wannan ainihin tambiya a ci gaba da ainihin sauran ayyuka. Wannan shi ne abin da shara'a musulunci take so da kai. Yanzu kai ka tashi a matsayin hukuncin mutumin Madina ke, don haka babu fidiya a kanka. Ina fatan mun gane. To wannan ka'idar ita ce muke so ka kiyaye da kyau. Ka je ka karanta sharhin askari wanda Malam Abubakar na garin Musada ya yi, mai suna Al-Hal Madari. Wannan littafi ne sharhin askari ne, askari kuma littafin fiqh Malikiyya ne wanda yake shahararre a ƙasar nan. Don ka je ka karanta za ka ga cikakken bayani a cikin sharhin da Malam Abubakar ya yi. Haka kuma fadawa ta ainihin wato aikin Hajji da Umra wanda malaman Saudiya suka shirya da su Riba da makamantansu, da jafai da na su da Jamilu Zainu da littafin Hajjatu Nabi irin ta Shehu Muhammad Nasiru Din Albani da makamantansu, duk baki ɗaya ka je ka koyi addinin Musulunci a kan gili. In ba haka ba sai ka tafi ka je ka aikin Hajji ko Umra shekaru 20, 30, 60 da suka wuce ko sama ko ƙasa da haka, sai ka zo sai ka zo kana jin waɗannan bayanai. Kai da kanka kafin ka je hajji ka ka fara kai da kanka sai ka fara aikin hajji ka, me yasa? Saboda kayan aiki da ka kayan aiki da jahilci, kuma tun farko ma sai aka baka shawara wala ya illu lahu an yaf'ala fi'la hatta ya'lama hukma Allah fi, ya halatta mutum ya aika aiki wa ya san hukuncin Allah a cikin a ilmance kenan. In bai sani a ilmance ba fa sai ka ce wa yasal ulama, idan ka tambaya malamai, don ba lallai kowa ya zama malami ba, amma in ba ka zama malami ba da ka tambaya Allah ta wa ta kirkiye shi da ta. Shi ne Allah ta wa ta sai yake cewa fa man tarata bi umrati ila al-hajj wa diya umra ya gama umra shi wannan ya huta sai kuma lokacin da yake tashi sai ya tashi yake tashi kamar yadda na farko da ya shi in kai ka maka a yanzu nan da ya kawo ni biyu dan ka dan haka cike na ta zama aikin umra kuma ba fa ne shi ake ba yin ne ko da ya ka ba ba me ce da aikin umra din nan zuwa zakai da zuwa kalama ka zo da alwala ko da zuwa alwala sai kai albarka sai kai shiga ayi ka'aba kana shiga ka'aba ke cikin inda zaka tinkara shine wannan ayi ne wato hadar kasuwa in ka samu dama ka zubance shi ka zubance shi in baka samu dama ba shikenan sai ka taka shi in baka samu dama ba ka nuna shi da hannu ko da wata sanda da ke hannunka sai ka fara yin awaki gashi nan zaka ga an jalaye sai ka kewaya so bakwai awakin uku farko da zaka yi da kiyaye da kyau awaki uku na farko da zaka yi zaka yi shi ne da sarfa ba gudu ba ba sauri ba ba tafiyar kafaita ba tsakanin haka shi ne sarfa ko da cikin ciko da jama'a ne duka ɗarin kaɗan yin sarsama zama kana ɗan alamar zanen-zanen don ka nuna alamar cewa ba tafiya kake ga madarin da niyar ko ta kafaita ba wannan kokai ne sarki ne daraja ta daya kokai ne mai anguwa kokai ne dagaji kwamishina ne kai hakimi ne kai kowane iri ne kai abin da za ka yi kenan a cikin addinin musulunci a nan kowa daidai da kowa ne ba wanda zai ce lafi wani ibada ko ka tafi abu na farko kenan abu na biyu ka sani da cewa tawafin nan da za ka yi wato tawafi na ainihin kuduri kenan ma'ana yanzu kai so to kafaɗar ka ta dama sannan a waje take don haka idan ka sa ainihin wato kafaɗar ka ta dama sannan a waje take don haka in ka yafa wannan mayafin zai zama ɓangaren hannunka na dama sai ka biyo da shi ta karkashin hammatarka sai ka yafa saman kafaɗar ka ta hagu tawafin da za ka yi guda bakwai ɗin farko ke haka zan zai kasance a kafaɗar ka tafiyar ka kuma guda uku farko ka kewaya da sarfa duk sa'ar da kake wayo daga wurin hajjar nasuwar ka taho ka zagayo kana zuwa daidai inda ake kira ar-rukunul yamani rukunul yamani ita ce kwana ta yamma maso kudu ta ka'aba ita ce ake kira rukunul yamani in ka zo daga kofar da ake kira babul malik fahad kofar sarki fahad ita ce kofa ta 79 daga cikin jerin littafin kofofin da ke ka'aba in ka shigo ta wannan kofar to ka shigo ka'aba ta yamma kenan ta baya to kana zuwa sai ka ainihin miƙe kai tsaye dama da ita kwana farko ita ce kwana da ake kira rukun yamani kwana ta biyu to ita ce ake kira al-hajar al-aswad to daga hajar al-aswad din za ka fara sai ka kewayo har zuwa rukun yamani in ka zo daidai rukun yamani din nan to sai ainihin kuma zikirorin da kake jin su canza domin nan lokacin da ka zo ka sumbaci hajar al-aswad ana so kai kaba sai kuma ka ci gaba salati ne za ka ci gaba kira'a ce tarbiyya kabbara duk abin da ya sauka a nan zikirori sai ka yi babu ne fi a nan kana cikin kewaye ka'aba sai ka ga wani abokin ka babu ne fi assalamu alaikum malama na an kiso lafiya lafiya babu ne fi za a gaya ka don ba sallah ba ce tawafi ba za a rubu a hannu ba don ba sallah ba ce tawafi za ka ci hannun ka ne kana kewayawa sannan ka yi a hankali kar bid'a ta jaka akwai wasu suna nan zaune gari banza ne ba sa aikin fari sai na baki abin da kai suke yi shi ne za su zauna da sun hanje ka kayi ruwan jarirai sai su kira ka wai su za su yi maka su ne mukawafai za su ga sun tsari ke wata addu'a shi ke nan sai a kira ka to ka ɗan kawo riyar kaza ka ɗan kawo kuɗi ka ɗan fasin da shi zai zama zai baka ɗan riyar biyar ne riyar goma ne sai ka zai jarirai sun taru a bayan shi shi kuma ya ce daga dana ya zikirori su kuma suna ansa Allahumma Allahumma inna hadha baituka baituka sun haramu haramuka wala shi ne to wannan ka ga tawakkal da idan shi za ka rafi mukun jira da ke ko ya ka yi jawara ne zikiri duk abin da ya samu ai kai mutum ne ba ka ila 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 Allah ba ka iya salati ka iya kuruwa Allah ka iya bala'i ka iya na ko ai ka iya Allahu akbar duk abin da ka sauke ya sauka ka kai to kana zuwa daidai rukun da jama'a din nan sai zikirin ka ya canza sai kuma ka koma kana ainihin wato la hawla wala quwwata illa billah wato sai ka koma kana ainihin wato abin nan zikiri da cikin abin nan zikirori
subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ba wannan zikirin ba inna
yawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna ana so aqalla adhabu kafa uku kai kafa uku rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna kaza ayati ta alquran
to ya mu ashiya sahih muslim hadith jabir annabi sallallahu alaihi wasallam da rukun al-iman kafin ya tsara to hajar al-aswad sai ya yi ta so uku to yana zuwa kuma hajar al-aswad to tawafi daya ya cika ke sai kuma ka sake sumbantar wannan hajar al-aswad sumbanta kin yadda ka san kake kin haka za ka yi sai kuma ka yi ibada sai ka yi yadda annabi ya sanar Allah zai kare ka mu bai tuwa da kowa sai ka sake cewa ya wata bai da aka bari duk abin da aka fara nan da zaki in kai ku to shi ke nan kayan abin da shari'a ta yi ne kare sai kuma ka koma kana tafiya a hankali kana cewa ya wata kana cigaba da zikirori din don Allah ko wani malamin bid'a ya baka laya ya ce in ka bi shawara wa yake bi ba aure karka karba wallahi abin mamaki da kai ji sai da don kin yana cikin tsawafi yana kwance laya yana yi azawa yana jefarwa saboda an fara mai wasu tsari da yi a kai ya jama'a wuni ne mai tsarki don Allah karka kai kazanta in kazanta ta zama ba ka iya rabuwa da ita ka bata a garin ku yake kazali amma can mai tsarki ne mun fahimci wannan da ko to in kai haka ka gama guda bakwai sai kuma ka kewayo in so samu ne ga ainihin makamin Ibrahim nan gabas da Ka'aba daga dama shi ne makamin Ibrahim inda akwai dutse ne da annabi Ibrahim ya taka sai samun ƙafafuwan da suka fito ga sunan Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da su yadda ka san taɓo ko laka ka jirgin ya kafa ka haka ƙafafuwan annabi Ibrahim ga sunan sun fito raɗa a cikin dutse. Allahu ala kulli shay'in qadir. Suna nan ka je ba wani ka sa idan da gari ba sai ka sa da ranar jare ba gilashi ne aka sa kai wa aka kiwo sai ka zuwa ka dai to wannan shi ake kira maqam ibrahim da Allah yake wa tahdhu min maqam ibrahim wa musalla ku dauki kuma ya da wani rawa wurin Allah ko wa sa kuma ya da wani rawa wurin Allah sai ka tsaya a gaban shi ya zama ka tsaka Ka'aba da shi a gaban ke to ya zama za ka kalli yamma ke nan in kana cikin Ka'aba ko ina sai ka kalle ka kai Allah in kana cikin Ka'aba har Allah ya kawo cikin sarki yace amma in kana ne ka to sai ne ka kalle na hawa kwatar kwace din da ta ce ya ta zama a nan yammacin Afirka muke kallon gabas saboda mu yammacin Afirka Ka'aba na gabas da mu to dan haka yanzu sai ka kalli yamma ke nan kai sallah ka tafar maqam Ibrahim da Ka'aba a gaban ka ya zo cikin sunna a hadisin Jabir da Muslim ya rawaito annabi ya karanta Fatiha da qul ya Fatiha da qul huwallahu raka'a biyu ke in ka zama ga kanan ga rijiyar zamzam in baka samu karatawa rijiyar zamzam ba ga tuduna nan kula kula wanda yake ruwan zamzam ne mai sanyi a wurin sai ka je ka ɗiba ka kaddama ka sha in ka sha kuma sai ka bada ɗibowa sai ka zuba a kan haka ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ka gama kuma sai kuma ka tinkaro sai ka ainihin zo sai ka wuce Ka'aba sai ka ga wata kofa nan an sa mata babu safa kofa ce wanda za ta kai ka zuwa ga dukkan safa to wannan sai ka shige ta takannan sai za ka tinkare ta haka manzon Allah ya tinkare ta daga gada yana hangen dukkan safa sai fara karanta wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah iya nan manzon Allah ya tsaya kai ma ka tsaya sallallahu alaihi wasallam ma'ana safa da marwa wurare ne daga wuraren da ake bautawa Allah manzo Allah yana hangen wannan dutse na safa sai fara karantawa yana zuwa sai ya haukar dutsa za ka ga an shafa suminti hayya kusa jikin dutsen sosai ƙetare sumuntin ta kanar ka je ka taka ka haukar dutsen haka manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam haukar dutsen tere sama kai ne dafido kai ne yallaɓe kai ne sarki kai ne kowane ne in baka dai kaji gaban Allah magana tsafai ta tun farko ma a nan Najeriya ya ce ka cire rawani mula ma aka ce ka karba ko ma ma aka karba dan a nuna kai a nan kaji bauta ne don haka ka zage ka yi bauta sai ka hauka wannan dutse na safa in ka hau dutsen safa din sai ka juyo kuma sai ka kallo ainihin Ka'aba haka shine zai zama ka kallo kenan arewa maso yamma sai ka rinka hangen Ka'aba ta tsakanin kofofi da wurdunan da ke ginin da ya sha maka tsakanin
to anan ya mu cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la mu'minun lahu dinu wa lahu al-kafirun la ilaha illallah wahdahu أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وعدا وأن الذكر إذا من ذا الله يجينا أبا يجينا سيكا يقوكم حتى من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا وأن نقوكم تقوما جند مين أجاء سيكوما كتايا فيك أجاء كي أجاء مي بقاتلك جد بقاتل من ذا كتنتك لسونا أجيري باكيدا الله كتاك تتعمقني الله يتاك تتعمقني الله يباك أنجنة الله يباك كذا duk abin da kake so gaba daya ka bi sharuɗa da na duk wannan addu'a sai ka gaya wa Allah kar ka gaji kar ka zama lokaci dan har aka ce ka koya a ilmance kar ka je ka ga yuyan jaja ya fata gemu kamu biyu yana ganinci kai ma kai kace malami ne ba duk mai gemu ne malami ba ya kamata kowa ya gane ba duk fara fata ne malami ba ba duk fara fata ne balami ba ba duk balami ne malami ba duk waɗannan su ne malanta a wurin mutanen kasar mu da zai jirgin gonin jambata da tsawon gemu duk biki a da ya zai zubi shi da zai jirgin gonin fararabe sun ce ai fararabe a ilimi sai ka koya baban ka ko in yi tuntuɓe rubin da iyaye ke fitowa saboda tsabajin karatu Allah bai ka zo da ya tura ka zaka yi amfani da abun ba shi ne ba ne dan ba kai ya wuce ka ga ya wuce ba haka karatu ya ce baban ka ba da ni ne sai ka koya ba haka kai ya ce dan mala ka ji dan mala mun fahimci wannan da kyau saboda haka ka kiyaye wannan da kyau in ka zama wannan addu'a to yanzu ka kana kan gaba kenan sai kuma ka gangaro sai ka ainihin tafi marwa za ka ainihin tafi marwa a hankali tafiyar ka za ka yi yadda ka saba tafiyar ka zama kai sai dai kai sarki ne ba za ka yi irin tafiyar da kake a nan gida ba tafiya da yadda ka zama kai shi kafin Allah ka farauta kana tafiyar ka sosai tafiya ne ta mutane da yau da kullum to kana zuwa akwai al-milalin al-aqdarai akwai wasu kwarran fenti za ka ga an yi sama da kai haka kana zuwa na farko to sai ka ɗan daka ka ɗan nesa sarfa ka ɗan za ka ga na biyu a gaban ka kana zuwa ne shi kuma sai ka ɗaura haka ainihin suna da shi sai ka tafi kuma a hankali ka ce da gabatari kana zuwa sai ka hau kan marwa in ka hau kan marwa sai kuma ka juyo juyo wanda za ka yi zai zama za ka kalli kudu kenan maso yamma ko kuma yamma maso kudu sanki da ka'aba kenan amma ba za ka ga ka'aba ba nan ko kaɗan saboda akwai katangawar da ta sha maka ce sai ka fuskanto sanki da kenan sai ka yi irin waɗancan abubuwan da muka faɗa ka yi a kan safa to sai ka yi a kan marwa ma haka in ka gama sai ka sake gangarowa da kan marwa ita ma ka daure ka hau kan dutse ga shi nan fallalar dutse ka hau bai ma kai tudu safa ba sai ka hau sai kuma ka gangaro in ka gama sai ka taho in ka zo nan ma za ka sake samun waɗannan kwarar fenti sama da kai kana zuwa wurin na farko sai ka ɗaya nesa zafa kana zuwa wurin na biyu sai ka ɗaya sai ka ci gaba da tafiyar ka to wannan ainihin tawafi da kai daga can safa zuwa marwa to kai ɗaya kenan daga marwa zuwa safa kai biyu daga safa zuwa marwa uku daga marwa zuwa safa hudu daga safa zuwa marwa biyar daga marwa zuwa safa shida daga safa zuwa marwa bakwai kenan to kai sunna ce jama'a mu kan tuwa nan haka sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ne ki ji hawan da kai kawo wannan duwa su kai wannan zikirori kai wannan addu'o'i da zaran ka kare shaqawatin ka akan marwa ya zama bakwai kenan to shikenan ga kofa nan gaban ka kadan da ainihin wato hagu za ka iya shiga ga wanzamai nan askin ba kake so za a yi maka kwakwar za a iya maka kana son kwarewa mono ne za a yi maka gashi nan in duk ba ka da bukatar wannan abokanka ciki za ku yi wa juna shi ke nan sai ku koma masaukin ku ya samu rera ya maka sauran mono ko ya samu abin da ke maka askin duk da ya tsawa ba mu ne sai an yi haka to kayi abin da ake kira umra ke ka ga a cikin yan awanni ne za ka yi wannan wannan tufafi na ka sai ka cire su ka gama umra sai ne kai addu'a kuma Allah ya karba to yanzu da ka gama umra sai ka mai da kayanka na gida sai ka sa in ka je da alama matar ka ma za ku iya ci gaba da kwanciya ta aure in ka je da kayan ka na siyarwa za ka iya kasawa kai ta kasuwancin ka to in aka ce maka yau takwas ga wata na Zulhijja wata babbar sallah kenan ana tawa kwana biyu babbar sallah to ita ce kira yawmut tarwiya ranar sha da shayarwa ita ce wannan rana sun sa mata yawan tarwiya ne saboda za su cika ainihin wato ƴan tulunan su saboda mutum ya guzuri gobe za a tafi hawan arfa a waɗancan lokuta saboda ruwan hawan arfa ne a zamanin da babu mako dan haka sai mutane a wannan wuni na takwas ga wata sai su ta cika tulunan su saboda guzuri to sai aka sa wannan rana yawan tarwiya ranar sha ka sha ruwa ka ƙoshi kuma ka sha da tulu ka ran kai guzuri gobe wannan yawan tarwiya ranar takwas ga wata kaga kana da wani cikin makashi to yanzu kai ka zama dan makka ka zama mutumin makka dan haka ba sai ka fita wajen harabi ba mun gano wannan da kyau ko a nan gidan da ka sauka masaukin da kake a makka ko a hotel din da ka sauka ko a ina ne ya zama gidanka ya zama masaukin ka kuma kai ka zama hukuncin mutumin makka sai ka shiga ban daki ka yi wanka dan sai ka dawo ka daura a makka sai kuma ka zaka ya ko wannan mayafi sai ka fito kuma sai a tafi ainihin can kashe gari inda za a hawo arfa shine ainihin wurin hawan arfa in an hawa arfa ranar tara ga wata kashe gari kuma ita ce ranar sallah ranar goma ga wata to ita ce abar da Allah ko ka kirkar ce ce cewa faman ta mata a bi da umra wanda ya umara sannan ya huta kaga ka huta da kai umara ko ka je ka ci gaba da jira jama'a ka je ka ci gaba da jira da kaya da kaje ka je ka ci gaba da hukumin ka da su ne shine tamattu bi ka mure kenan ila al-hajj sannan daga baya kace za ka kai hajji sai Allah ya ce fa masai tsara da al-hajj sai mutum da yanka gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na hadaya abin da bai ake nufi da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa shi ne abin da muka faɗa jinki ya ce kora ko ko a fiya kora a fiya kuma sa kusa ne kora ko ni kora ko Allah ma ɗauka sai sarki ya ce a man lam ya ce wanda bai samu hadaya wanda zai yanka ba ko yanzu an gama magana fidiya a yanzu wanda bai samu hadaya ba sai Allah ya ce fa siyamu salatati ayyamin fil hajj sai mutum ya azumi kwanaki uku a hajji din nan tun kana hajji din tun kana can cikin aikin hajji sai ka ainihin ya azumi guda uku azumin nan guda uku a jere ne za ka yi ya yi za ka yi da wanda bane ya yi amma dai ka yi sa a kasar maka a hajji kafin ka gama aikin hajji wa sab'atin idza raja'at bakwai kuma idan kun dawo garin ku kenan kai mutumin Najeriya ne in ka dawo kai mutumin Ghana ne kai mutumin Sierra Leone ne kai mutumin Pakistan ne sai ka dawo kai bakwai ne a gida sai Allah ya ce tilka ashratul kamila wannan goma kenan cikakkiya ka ga multiplication kenan a cikin alqur'ani lissafi kenan na haraka a cikin alqur'ani an ce uku sannan sai aka ce bakwai sai Allah ya ce tilka ashratul kamila ai equal to 10 shine sai Allah ya ce zalika ka ga wannan hukunci da kaga an fara an ce uku a maka ko bakwai a gida sai ce ne man lam yakun ahaduhu hadiral masjid al haram amma fa ga mutumin da iyalan shi suka ainihin wato ba su kasance a ainihin wato masjid al haram ba amma da ake nufi mutumin da ba ga maka ba garin su bane maka ba dai su bane in da ma maka ne garin su ai goma din sai ya ta maka na'am amma shi mutumin Najeriya ne to yayi uku a can bakwai kuma in ya dawo Allah madaukakin sarki ya ce wa taqullaha jama'a ku ji tsoron Allah ku cika hajji ku da umaranku ku yi wa Allah duk abubuwan da Allah ya ce ku yi wa alamu ku sani da cewa annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne ga duk wanda ya sabe shi shi yasa kai ka ga sarsa kai a hankali ga wada al'amarin Allah abin da ya ce kai kai in ba haka ba yanzu sai kifar da dalilka surat baqara aya ta 196 a takaice da ita wannan shine bayanin dangane da ainihin aikin umra jama'a da kuma kadan akan wasu hukunce-hukunce dangane da abin da ya shafi aikin hajji da umra da baka kana aikin hajji da umra wato kana cikin harama bai halaka ka yanke kumba ba amma in wata kumba ta dan taso haka tana biyu za ta faɗi za ka iya gudure ta babu ne ji za ka iya wanka na soso da sabulu babu ne in kai haka ko da garin wankan nan ka farka na cuta sabulu a kanka yi wa gashi ne ke faruwa babu ne bi kaka babu ne bi kana aikin hajji ko umra idan tsananin zafi ya yi yawa babu ne bi sai ka samu laima sai ka sa babu ne bi kana aikin hajji ka bar agogonka ko ka bar zobiyarka ko kuma ka sa tabaranka duk babu ne bi a kan haka duk waɗannan abubuwa shari'ar musulunci ba ta haramta ba shari'ar musulunci ba ta hana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda mu sha wahala ba ko kaɗan musamman ga shi kan shi yana aikin hajji da zaki yi zaki sai aka samu wani tsumma aka sanya itatuwa guda hudu gefe da gefe aka tatto kare aka sa safai guda hudu suka rike me ke nan sai ma ce a cikin ne sai ya ci sunan kura da imamu da Allah shi ya ce bayan da wannan sai kuma malaman suka ce wa qala jalla zaahu Allah wanda yake ya bashi ya daukaka ya ce
in sautsayi ya sa kai momini ka kama kafiri ka kashe
shara'a musulunci ne bata yadda da aka shiga ba. Hadisi sahihi ya zo a cikin sahihu Muslim, manzo a cikin sahihu Buhari da Muslim, manzo Allah ya ce ba a kashe mumini da ya kashe kafir. Sai dai mazhabin Hanafiya Allah ya yafe su, sun ce za a iya kashe mumini saboda ya kashe kafir. Me yasa sai suka ɗauko wani hadisi munkari sanadan wa matnan, suka ce ai gashi wata rana wani mumini ya kashe kafir a zamanin annabi, annabi ya kama wannan mumini ya kashe. Annabi ya ce ni ne na dace da cika musu alƙawarinsu. Wannan hadisi hadisi ne wanda ke inganta ta hanyar waɗanda suka wato shi da kuma magana da ya zo da ita. Tun da gashi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta littafin Sirratul Ahadith wa Sahifa mujallad farko, Allah shi ya ce to in wani mumini ya kashe wani kafiri menene hukunci? Sai Allah ya ce wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun, idan wanda aka kashe ya kasance ne daga cikin mutanen da ke tsakaninku da su akwai alƙawari na zaman lafiya, ka san kafirai ne wanda ake fara da su ai rage kin kafai ko ai ba ɗaya ma ya kamata a kashe ba, har bashi ne karanci da 50 ya kamata ko abu babu ya kamata a kwanta. To amma kasancewa yanzu matsala ce ta kuskure ana zaune lafiya da su, to ka ga anan jihar da a je a kashe su. Shi ya sa da a ce kiristocin nan za su san adalci da ke cikin shari'ar musulunci. Ina gaya muku su da kansu ne za su fito su zanga-zanga su ce sai an sa shari'a, saboda ita shari'a ɗin ita ce za ta fitar musu da haƙƙin da ake zaluntar su a yanzu. Domin yanzu doka ce ake bi wadda yake da kafiri da musulmi duk ta kaushe su zaluntar su. Idan addinin musulunci ya zo tsabagen addinin musulunci akwai wasu haƙoƙi waɗanda sai an ba kowa da kowa da gaske har da kafiran nan. Dunan haka in ya kasance wanda aka kashe mutum ne da ke da amana tsakanin ku da shi, sai Allah ya ce fadiyatul musallamatu ila ahli, sai a ɗauki diyya sai a miƙa ta zuwa ga dangin shi. Ina fatan an gane wannan. Idan aka kashe kafirin amana, to ana ba da ainihin rabin abin da ake bayarwa ne na diyyar musulmi. Musulmi in an kashe shi ana ba da raƙumi ne guda ɗari, idan kafiri ne to sai a ba da raƙuma guda 50 kenan. Wannan diyyar za a danka ta ne zuwa ga dangin shi kafir. To waye zai biya diyyar? A ƙa'idar musulunci in kai kisan kai, to kai ba kai ba ka biya ba, dangin ka za a tattaro gaba da baya uwa da uba, dangin uwa da uba su za su biya. Wannan gobe tana cikin jiko a ji a ce gobe duwa da rafiyar ta ba da kaza, gobe ta fara ta goma za ta ba da kaza, ta mago mai za ta ba da kaza, wadda take ainihin anguwar kaza za ta ba da kaza, wadda take gwagwari duk a tattaro su ɗan waɗannan ƴan uwa da sauransu na cikin gari da sauran duk dangin ka sai su haɗe sai su biya a tsawon shekara uku. Cewa a tsawon shekara uku ba sharadi ba ne sai dai saboda sassauci, domin cewa ku biya raƙumi ɗari a lokaci guda abu ne mai wahala. To amma sai a ce a cikin shekara uku, duk shekara za ku kai kaza, duk shekara za ku kai kaza, duk shekara za ku kai kaza, an kuna da halin da za ku biya rana ɗaya sai ku biya biya. In akwai mutum ɗaya da zai iya ɗaukewa ya ce ya biya shi kenan, amma asali in akwai matsala to shi ne za a rarraba ne ta dani. To kai da kai kisa kan fa menene a kanka? Sai Allah ta wakilin sarki ya ce wata halilu ba ka wace mu'mina da kuma ƴanta bawa wanda yake mu'min. Kai kuma sai ka ɗauki nauyin kai da kai kirmanta, kai kuma sai ka je ka siyo bawa namiji mumini ko baiwa mace mumina sai ka ƴanta. Kamar zan ya ce wanda bai samu damar ƴanta bawa ko baiwa mumini ko mumina ba sakamakon kirmanta da ya yi, Allah ya ce fasiyamu shahrayni mutatabi'ayni, sai ya azumi na watanni guda biyu a jere taubatan min Allah, wannan shi ne neman tuba ainihin wanda zai yi daga Allah. وكان الله عليما اما يكثر شيء من مثل ارسل حكيما هو الا يشتكي الاجتماع الى توحيد الشيخ الموجيش يقول لك انا اردت الاجتماع توجه وانا وانا يجي 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 يوجه وانا وانا كفرك هي اي نمو تتمرج الله عز وجل وتعجى سماع بها دون الله في احبا وانا يقول لك سيرا انا دون الله في هذا كافرين يقول لك سيرا جيزي تقام وانا سيرا كشي يقول لك سيرا تقام وانا كشي da za a saba da ra'ayin musulunci a kafa tsari irin na ainihin addinin musulunci, ya fara kashe musu mutum da ya kuce abu da za a ya biya su fiya kai da kai kisan kan kuma sai ka ainihin ya kafara. To wannan kafara abin da ya sa malaman suka kawo ta a nan shi ne don nuna muhimmancin azumi. Ga shi wani ya ainihin wato kaza ɗan tarawa an ce sai ya azumi a shekara da yana da fara jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya raba shi sai ya shirya da wannan aya ce da zo a cikin suratul nisa'i aya ta 31 har da wannan malama suka ce wa qala samiul ali Allah wanda yake mai ji kuma mai kiri ya sake fara cewa
la yu'akhidhukum Allahu illa bi aymanikum walakin يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطرحون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
Ana ba da cikin sarki yana ce mana bayanin dokoki waɗanda daga cikinsu ake fitar da falalata su. Allah wanda yake mai ji ne da kiri yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil-lawi fi aymanikum. Allah maɗaukakin sarki ba ya kama ku saboda surutar baki na rantsuwa. Rantsuwa wanda ake kira na rauniya ne ko kuma surutar baki da rantsuwa a cikin shari'ar musulunci za ka su kashe biyu. Rantsuwar da za ka zo ana gaisuwa kana yin ta ina kwana lafiya wallahi ya aiki wallahi lafiya ya jama'a wallahi lafiya wannan larauniya ne ce don Allah baya kama ku a kanta babu laifi a kai ita ce aka ce la yu'akhidhukum Allahu bil-lawi fi aymanikum irin wannan don Allah baya kama ku a kai har da yau kashi na biyu na larauniya ne ita ce rantsuwar da mutum zai yi a kan zato wani jayi misali a ce ka saba ganin wani a cikin mota ka ba sai ka zauna na mota ta zo ta wuce sai ka ce ga wani sai ka ce ba shi bane sai ka ce wallahi shi a halin kanin shi ne ko dan uwan shi wanda sun yi kawa don haka ya zo ya dauki motar shi ya wuce kai har sai kai rantsuwa da Allah aka ce wa wani kuma ya zama daga baya ba shi bane to la yu'akhidhukum Allahu bil-lawi fi aymanikum wannan rantsuwa na rubi ne ce Allah bai kama ku a kai jama'a mun gane wannan walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman sai dai Allah na kama ku da laifin rantsuwar da kuka yi ne da niyya ita ce rantsuwar da za ka ce wallahi ba zan sake yin kaza ba to in har ka kace kai wannan abu to ka yi ne sai dai in ka yi kafara jama'a mun gane wannan da kyau to rantsuwa akan ƙarya ita ma babu kafara a kai hula ba ta kama ce sai ka kama wannan hula kai ke kace wallahi tallahi za ka ce kai ka san ƙarya ne daga baya ko ka dawo ka sadu da kayan da dama wa ka fara a kai sai ne kai cikin fara babban malamin tafsiri da fiye a Sheikh Abubakar Mahmud Gurbi Allah ya tabbace shi ya faɗi a cikin tarjuma shi ta Hausa ta Al-Qur'ani cewa irin wannan rantsuwa tana sababar da bala'o'i iri iri waɗanda babu gaira babu sabab sai dai a ga sun faru daga ciki ita ce gobara matuƙar za ka yi rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan bala'in ya kai kafara ba za ta iya yafe maka ba sai dai ka tuba to amma tana haddasar da bala'i daga cikin irin waɗannan bala'o'in su ne gobara ta zo ta same ka ko kuma annoba ta taso maka wanda yake babu gaira babu sawa jama'a mun gane wannan da kyau ko to shi ne sai Allah ya baka cikin sarki ya ce fa kafaratu ibaru asharatu mataki a wato kafara irin wannan rantsuwa da za ka ce ba za ka yi kaza ba kuma sai ka dawo kai ka dai ji akwai laifi ko to amma tun da yake ka sadu da to ga mafita a kan laifin sai ka ce sai ka ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga cikin abu mafi daraja wanda kuke ciyar da iyalanku awsat ana ma'ana mafi daraja menene abu mafi daraja daga abin da nake ci da iyalanka kana ci da iyalanka shinkafa ko kana ci da iyalanka masara shi ne abu mafi daraja da kake ci da iyalanka to da irin shi ne za ka yi kafara kawo ci wando ko kuma ka tufatar da su waɗannan mutane guda goma ba da kai suka ce za ka yi musu tufafi gwagwarmayar tufafin da zai sutura al'aura su islama ta ga wata sai ta yi mata doguwar riga da lilliki kenan da makamanta na ruɗi kuma sai ka yi shi ainihin wato kwarjan ne ko kuma wanzo da canzawa wanda zai rinsu da wanda zai rinsu al'aura shi shi ne aka ce ko dai ka ciyar da su mutum goma ko kuma ka tufatar da su aw tahriru raqabati ko kuma ɗan jarawa to kaga ɗan jarawa anan ya zo mutum sai ka ɗauko wata aya take kai ɗan jarawa ko in baka samu damar ɗan jarawa na ba sai Allah ya ce fa man lam yaji wanda bai samu ɗaya waɗannan abubuwan uku ba bai da halin da zai iya ciyarwa bai da halin da zai iya tufatarwa ba shi da halin da zai iya ƴantar jarawa sai Allah ya ɗauki sirri ce fa siyamu salatati ayyam sai mutum ya azumin kwana uku azumin nan na kwana uku shi ne madadin wannan ɗan jarawa da ka kafa shi ne madadin ainihin wannan ciyar da mutum goma da ka kafa ko tufatar da su a cikin jama'a wanda ya nuna addinin musulunci addini ne wanda ba a yi ainihin shi da ka yanzu dubi azumi uku ya ɗauki ƴantar da bawa a nan amma a can wajen kafarar jihari inda za mu zo da shi da kuma abin da ya shafi ainihin kafara ta kifar kai azumi 60 ne zai ɗauki ainihin ƴantar da bawa to ba za a ce addinin musulunci in aka ce ga nafi to sai ka bi kanka kawo ra'ayi Allah ya ce zalika kafaratu aymanikum wannan ita ce kafara da tsofi da kuni idan Allah ya sun haku kai na kwatin wannan wa fahu aymana ko Allah yake ku ita ka zama jama'a ku kiyaye rantsuwa ka dai ka kace baki da an fara maka da kace wallahi ba zai ka ko wallahi dai nayi ka ka ce wa yaran ka wallahi tallahi in har ka kace maka da kai wallahi dai na kare da ka shikenan wannan rantsuwa ce annun aqra da kuma ka kai ka biyu ko dai ka kare da ya shi ko kuma kai tamba to kare da ya shi ba alheri ba don haka sai ka kace a nan in ya rantsuwa a kan sai yayi kaza ya ga da yin kaza ba alheri ba ne sai ya fara yin wannan abu sai ya yi abu da yake alheri in ya zobe ya kafara wannan shi ne alheri da yi ka don haka sai Allah ya ce ku kiyaye rantsuwa ka kace ka ce ba ma ne ni da ni kake yi shi ke rantsuwa ka ga an jima ko ka ru sai da abu ce ko dan zabo ne ne ba sai ka rashin ka mushi shikenan annabi da ayyuba ma ya alƙawar da zai bi ma ta shi in ya wata ce da ya samu sauki to ya ya ra'ayi sai ya bije ta to kuma sai ka kyauta ka mushi sai ka jiye shi a halin rashin lafiya sai Allah ya ce to ka dan samu zabo ne ka dan shuka ba ta shikenan eh ne sai ka fara da abu amma an da ya sha riba wallahi inda wace ne na kare da ya ta kuma ba ta da zabo ne ba tun da ba ta kare ba to dan haka sai na da ke misali in ma ya zo dole za mu hadu ne da ke kun kuma ake zo ba mu ba sai shi ta mu ko sun tsaya zabo ba shi ke nan ba ya ne ka a kada da ba ba ne to sun yi ne ba ne ne Allah da ke da shi wa ta ruwa da ba ku ku kiyaye da ku kazalika kamar yadda kuka yi haka da ba yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi kuma haka Allah zai ci gaba da bayyana muku ayoyin shi don Allah jama'a wani irin gata ne irin ma Allah ya halicce mu ya wada ta mu ya aiko mana da manzo yana bayyana mana ayoyin shi dalla dalla la'allakum tashkuruna Allah ya yi muku haka ne don ku gode Allah ma ku ce sarki mun gode maka wannan aya ce ta 89 a cikin surat Al-Maida to sai mun zo karatu gobe insha Allah ta'ala za a ci gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to an ce akwai sanarwa ko